الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك سوء متى bayan sun ji tsananin azaba kuma azaban suka lura cewa ba ta raguwa kullun karuwa take yi wuta kullun kara zama bala'i take yi to da suka ga haka sai suka yi tunanin cewa bari su nemi agaji bari su kamun kafa da mala'ika mai kula da gidan wuta wato maliku ya roki Allah kawai a matar da su Allah ya dauki rayukansu su a tunaninsu idan Allah ya dauki rayukansu za su huta sannan a tunaninsu ana iya mutuwa kuma a lahira ba su san cewa lahira ba a mutuwa ba tunaninsu saboda suna so su rabu da wannan azaba ta kai ga cewa wato sun gwammace mutuwa da wannan hali da suke ciki wanadau su yan wuta za su yi kira ya maliku sai ya kai maliku liyabbi alaina rabbu ubangijinka ya dauki ranmu kawai ubangijinka ya kashe mu kala innakum makisun to bayan shekara 1000 da suka faɗi wannan magana sai maliku ya mayar musu da amsa sai ce innakum makisun lalle ku za ku zauna ne a cikin wannan hali na azabar jahannama ba za a kashe ku ba kuma ba za a fitar da ku ba sannan kuma ba za a sassauta muku azaba ba haka za ku zauna halin da kuke ciki dinnan sai ma dai hali na gaba ya ku wannan halin da kuke ciki muni domin kullun azaba ta ku za ta danga karuwa ne ayan na nuna mana ana iya kiran mutum da mala'ika wato ana iya sawa mutum sunan mala'ika sai dai makaruhi ne misali ka ganin sunan mala'ikan da ke kula da wuta maliku sunan mai mazhabar malikiya mai malik sunan sa daya. Saka wata rana wani ya gaya shi Ibrahim cewa radiyallahu ta'ala anhu cewa ai Imam Malik ya karhanta sanyawa mutum sunan mala'ika. Sai ce karabu da maliku ai sumiyar bismi malakin ai shi kan shi ma sunan mala'ikan a cikin mushi. Wato sai dai makaruhi ne. Sannan kuma ‘yan wuta a nan wato har suna cikin wutan ma ba su yadda da cewa Allah Ubangijinsu ba ne. Ta gani sai suka ce liyadda alaina rabbu maimakon liyadda alaina rabbuna. Ka roƙa mana Ubangijinka, kai maliku ka roƙa mana Ubangijinka ya karɓi ranmu ya kashe mu. Ba su ce a'a ka roƙa mana Ubangijinmu ya kashe mu. Sannan har ila yau wannan aya tana nuna jahilcin ‘yan wuta ɗin, ba su ma san cewa a wuta ba a mutuwa ba, domin gashi suna neman mutuwa a cikin wuta. A aljanna ba mutuwa, a wuta ba mutuwa. Wato mutuwa in dai mutum ya riga ya bar wannan duniya ya shiga alhayatul barzakhiyya aka yi gaba, kuma tun daga mutuwa ta nan duniya kuma babu wata mutuwa da za a saki, ba mutuwa a lahira. Sannan ya ɗauki maliku shekara dubu kan ya mayar musu da jawabi, suna jira su ji shin zai yadda ya roƙi Allah a kashe su a ɗauki ransu su mutu ko kuma abun ba zai yi ba. Sai da suka yi zama na shekara dubu ɗaya kafin nan ya ce innakum makisu, lalle ku za ku zauna ne. Ta gani an kawo musu amsa wacce ba za ta faranta musu rai ba, wacce amsar da za ta ƙara baƙanta musu rai, cewa wannan roƙo da kuke yi na cewa a ɗauki ranku ku mutu a tunaninku ya ku huta, to ba wannan magana, ba za a ɗauki ranku ba, haka za ku zauna a cikin wannan wuta ta jahannama. Innakum makisun. Sannan ayan na nuna mana mu ji tsoron Allah. Wannan fa abin da ‘yan wuta suke faɗa, idan mutum baya cikin masu tsoron Allah ƙarshenta da shi a cikin wanda za su faɗi wannan magana. Allah ya kiyaye. Saboda haka mu nemi tsari da shaitan mai duman zan Allah, duk abin da annabi ya faɗa mu aikata daidai gwargwado abin da ya hane mu mu hannu gaba ɗaya. Yin haka shi ne zai hana mutum haɗuwa da wannan bala'i. Allah shi kiyaye, kar Allah ya sa mu kasance cikin waɗanda za su dinga wannan roƙo.
Laqad ji'naakum bilhaq walakinna aktharakum lilhaqqi karihun.
Laqad ji'naakum bilhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi karihun. Laƙade wallahi haƙiƙa ji'naakum bilhaqqi, mun zo muku da gaskiya. Wato wannan ko dai cikon maganar malikun ne yake ƙara wa mutanen wuta jawabi, ko kuma a wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ga kafiran Makka da sauran kafirai. Laƙad wallahi haƙiƙa ji'naakum bilhaqqi, mun zo muku da gaskiya. Idan maganar malikun ne yana gawa ‘yan wuta cewa ku ɗinnan kan da kuke duniya, wallahi haƙiƙa mun zo muku da gaskiya, domin yana cikin bayin Allah makusanta Allah, da aka yake cewa mun zo muku da gaskiya, ma'ana mun zo muku da addinin Islama, mun zo muku da annabi Muhammadu, domin wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haq, sun yi imani da abinda aka saukarwa annabi Muhammadu, wa huwa shiku annabi Muhammadu al-haq, gaskiya ne, yana daga cikin suna annabi Muhammadu al-haq, sunan Allah al-haq, suna annabi Muhammadu al-haq, mun al-Qur'ani ma al-haq, haqiqa mun zo muku da gaskiya, shine mun zo muku da annabi Muhammadu, mun zo muku da al-Qur'ani, mun zo muku da addinin musulunci lokacin da kuke duniya, amma duk ba ku yadda ba. Annabi kun mai izgili ya ce ku yi ba ku yi ba, ya ce akwai tashin alkiyama kun ce babu, ya ce akwai wannan rana ta alkiyama kenan kafirai sun ce babu, yau gashi abin ya tabbata, suna cikin wuta har roƙo suke yi su mutu mana su huta da wannan azaba ta wuta. Mun zo muku da Al-Qur'ani, Al-Qur'ani ya umurce ku ba ku yi ba, Al-Qur'ani ya ce ku bari ba ku bari ba, Al-Qur'ani ya ce ku yi ba ku yi ba. Laqad jinakum bil haqqi walakinna aktharakum, sai dai mafi yawan ku lil haqqi karihun, wato karihuna lil haqqi, masu kin gaskiya ne, mafi yawan ku masu kin gaskiya ne. Saboda me aka ce mafi yawan ku? Na farko dai, a cikin kafirai gaba daya wasu ne wanda ake kira shugabanni ko masu fada a ji, yawanci suka batar da su, to wayannan mala'udin kenan da suka batar da mutane, to su ne nan Allah yake magana, tunda sanadiyar kin gaskiyarsu ne, sannan mabiya ma suka zamana masu kin gaskiya. Shi kuma Abdullahi Abbasin ya ce aksar a nan yana nufin kullu ne, wato da Allah ya ce walakinna aksarakum, sai dai mafi yawan ku. Shi Abdullahi Abbasin ya ce ana nufin ne sai dai dukkanku, karihuna lilhaqqi, masu kin gaskiya ne. Wannan haka Abdullahi Abbasin yake faɗa, ya ce dukkanku, ba wai ana nufin mafi yawan ku ba, ana nufin dukkanku masu kin gaskiya ne, wato dukkan kafirai, dukkan yan wuta masu kin gaskiya ne. Idan wani babban mutum ne ya batar da mutum, ya karɓi maganar wannan babban mutum, yau gashi a wuta, dalla san da ake duniya din ana cikin tafiya, ana tafiya, ana tafiya, idan babban mutum ya taka tashi, shin wayanda suke tafiya a bayan shi kowa shi ma ya zo zai dora kafar shi akan tashi ne? Idan ana cikin tafiya babban mutum ya fada kwata, kowa in ya zo a mabiyan shi shi ma zai fada, zai sufa cikin kwatan ne? Ba zai ba, za ka ga kowa ya tsaya. Ashe dukkansu ne ba sa san gaskiya. In ka ga mutum ya bi ƙarya, to ta yi daidai ne da san zuce shi. In ka ga mutum ya kyamaci gaskiya, ba ta yi daidai da abinda zuce shi ba ne take so, don haka ya ƙeta. Ayar na nuna mana cewa ƙin gaskiya yana daga cikin abinda yake kai mutum wuta. Idan ƙin gaskiya ya zama na ƙin Ƙur'ani ko ƙin annabi Muhammadu, mutum da saboda ƙiyayya yake cewa annabi mahaukaci a'udhu billahi, kamar yadda kafiran Makka suka faɗa, ko yake cewa annabi boka a'udhu billahi, ko yake cewa annabi mawaki, ko yake cewa annabi ɗan dabo, ko yake cewa annabi a'a ba manzo bane, ko yake cewa annabi shine ya kirkira al-Qur'ani a'udhu billahi, to wannan kin annabin, irin wannan kin annabi zai kai shi wutar jahannama ya dawwama a ciki. Wani kuma kin Qur'ani, yana kin al-Qur'ani, idan ya zama na kin Qur'ani ya kai ga bai ma yadda al-Qur'ani Allah ne ya saukar ba, bai yadda al-Qur'ani littafin Allah bane, shi ya yadda wai Muhammadu ne ya kirkiro al-Qur'ani a'udhu billahi, to wannan irin kiyayya ta alqur'ani ita ma za ta kai mai irin wannan kiyayya wuta kuma ya dawama a ciki. Amma idan kin annabin ya zamana cewa mutum yana kin annabi ne amma ya yarda manzon Allah ne, sai dai shi yana ganin wai an kai annabi inda Allah bai kai shi ba, a'udhu billahi, to irin wannan kiyayya za ta shigar da mutum wuta. Amma in yayi sa'a ya mutu da imani, to zai zama ne na wani lokaci a wuta, daga baya za a fitar da shi daga wuta a kai shi gidan rahma aljanna. Saboda haka kowace irin kiyayyar annabi bala'i ce. Mutum ya dubi manzon Allah irada mishi Allah su tabbata a gare shi da jama'a gidan shi tsarkaka, ya ce wai irin su al-busiri mai al-burda da hamziya wai sun yaba annabi sun kai shi har wurin da yake sun wuce gona da iri, wai sun kai annabi inda Allah bai kai shi ba. Wato har shi yana ganin busiri har ya yaba annabi, ya faɗi irin yaban da ya kamata a yi wa annabi har ma wai ya wuce gona da iri, a'udhu billah. Ai busiri a game da yaban annabi da dukkan ma wani mawaki na annabi tun daga sahabbai har ya zuwa kan busiri da irinsa har ya zuwa na yanzu, ai babu wanda ya ce komai game da annabi, babu. Amma wani shi yana ganin wai an kai annabi inda Allah bai kai shi ba, kwanan na ji wani yana faɗin wannan. Amma kuskuren da ya yi shi ne bai gaya wa mutane iyakar annabin ba. Da sai ya ce to tunda na ce wayannan sun kai annabi inda Allah bai kai shi ba, to da sai ya gaya wa mutane iya level din annabin, kaga kowa in ya zo nan sai ya birki, to amma bai faɗa ba. Annabi wanda Allah ya ce innaka la'ala khuluqin azim, lalle ka ya rasulullahi kana kan ɗabi'u manya. Annabin da Allah ya ce innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, lalle kai wallahi kana shiryatarwa zuwa ga hanya madaidaiciya. Annabin da Allah bai kama sunan shi duk cikin Qur'ani babu ya Muhammadu ko ya Ahmad, amma hatta annabi Ibrahim akwai ya Ibrahim, annabi Musa akwai ya Musa, Adam akwai ya Adam, Isa akwai ya Isa, Dawud akwai ya Dawudu, misali Shu'aibu akwai ya Shu'aibu, amma duk cikin Alkur'ani babu ya Muhammadu. A faɗi a sa a faɗi a datin nida sannan a kawo alamin annabi babu, saboda Allah ya koya mana girmama annabi Muhammadu. In za a kira, in za a yi amfani da adatin nida, sai dai a kawo wani lakabi, sai ka ji ya ayyuhan nabiyu, ya ayyuhan rasulu, ya ayyuhan muzammil, ya ayyuhan mujaffir, haka za ka ji annabi. Allah shi kiyaye, saboda ga in annabi guba ce mai ƙarfin gaske.
Am
abramu amran fa inna mubrimun, am anam bi ma'ana ban, ba haka ba abramu amran, wato sun kyautata wani al'amari ne na makirci game da annabi, sun ma annabi wani makirci ne, sun yi ƙoƙari sun kyautata makirci akan yadda za su kawar da annabi. Fa inna mubrimun, saboda haka lalle mu ma mubrimuna, masu saka musu ne da kyautatawar kaidin da suka yi, mu masu rama musu makircin da suka yi ne, wato masu musu sakamako ne akan wannan makirci da suka yi. Nan aya tana magana ne akan abin da ya faru a Darul Nadwa. Akwai wani daki a Makka a wannan lokaci, duk sanda Qurayshawa za su yi taro, Laraba Makka za su yi taro gaba daya akan wani babban sha'ani, ba za a je gidan Abu Jahal ba, ba za a je gidan Abu Lahab ba, ba za a je gidan Al-Walid ibn al-Mughira ba, ba gidan wanda za a je, sai ce to a hada a wannan daki, wato kamar yanzu abin da ake kira town hall, dakin taro na unguwa ko na gari din, sai ce to a je wannan dakin taro. Wannan ɗakin taro Usayy ibn Kilab ne ya gina shi in lokacin shekaru sun kai kamar shekara 110 kafin a haifi manzon Allah. Darul Nadwa ya girma Annabi da kamar shekara 110. To duk taron sun za su yi nan ake. To hijira an ta rage shekara ɗaya, Annabi tana da shekara 13. Suka ce ya kamata a yi taro, lamarin nan na Muhammadu ya damu kowa, ya zo ba abin da yake yi sai zagin allolinmu, ya zo ba abin da yake yi sai cewa mu ƴan wuta ne, allolinmu ƴan wuta ne, ya zo ba abin da yake yi sai cewa allolinmu ba su da amfani, sai cewa allolinmu ba sa ji ba sa gani, kullum abin da yake kenan. Ya kamata mu haɗu a yi taro a yi maganin wannan al'amari. To sai aka je Darul Nadwa taro, wannan ya tashi ya yi magana, shi ne abin da nake gani a ɗaure shi, a kama shi a samu wani ɗaki, ɗakin kuma ya zama nan an shigar da shi, ƙofar a liƙe ta, a bari mishi wani abu kamar taga kawai saboda a dinga wurga mai abinci, nan mishi haka to an gama da shi kenan, ba yadda za a iya sake samun dama ya dinga aibanta allolinmu ji kafirai. Sai Abu Jahal manya suka ce ai in aka yi mishi haka shedan ya kimsa musu wannan, a wannan kaulin kuma aka ce a'a shedan din newa da kanshi ya zo taron a sufa ta mutum, yace to ai in kuka yi mishi haka kuka daure shi, yana da mabiya da masoya a wasu wurare, wata rana za su yi gayya su zo da karfin iya su fata ɗakin su kwace shi, wannan shara bace ba. Wani kuma ya ce to yadda za a yi a kore shi ne daga wannan gari na Makka, in ya so ya tafi duk inda zai tafi kun ga mun huta kenan. Nan ma shedan ya ƙara kimsa musu ko ya ce ayan kuka kore shi kun yi aikin banza, wannan abin da yake faɗa a Makka ɗin nan har kuke cewa a kore shi, shi zai je ya ta faɗa inda zai koma ya tara mutane da yawa ya taho wata ranya ci ku da yaki. Sai Abu Jahal ya ce to ni abinda nake gani, tunda muna da ƙabilu da yawa, kowace ƙabila ta samu matashi majiyin ƙarfi guda a bashi takobiyar kau, sai su je kawai su samu Muhammadu a lokaci guda su buga mata kubban nan su kashe shi, ya kashe kawai a biya diya raƙumi 100, domin yanzu ba wata ƙabila da za a ce a kashe saurayinta domin ba a san shi ne ya kashe ba ko ba shi ba ne, ya kashe shi kenan diya sai mu ba da raƙumi 100 kun ga an huta kenan, shi kenan sai shi ɗan tsohon Najadu sai ce kai haka yayi, wannan ita ce shawara. To shi ne nan Allah yake faɗan makircin da suke amabran mu'amrar, ko sun tufka wani al'amari ne, mana sun yi wani al'amari na makirci sun kyautata shi ma'ana sun kyautata shawara shawai su kashe annabi fainna mubrimun to bari mu ma lalle mu mubrimuna za mu saka musu da irin wannan kyautata makirci da suka yi za mu yi musu sakamako tun a nan duniya za su gani kuma sun gani din a Badar an kashe 70 an kama 70 sauran kacin suka gudu fainna mubrimun nan Allah da annabi ke wato hatta a shirya abu kan abin da ya shafi annabi ba wai abin da ya shafi addini tsantsa ba a'a ya shafi shakhsiyar annabi ne Allah bai kyale ba ku ji ba meeting aka yi kawai amma Allah ya faɗi shi meeting aka yi akan yadda za a yi maganin annabi wai amma Allah ya faɗa a wani guri ma ya fito ya faɗa abubuwan da suka yi wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa iz yamkuru bika allazina kafaru ayat da take fassara wannan kenan ya rasulullahi katina lokacin da kafire suka shirya makirci a kanka lokacin da kafire suka yi taro suka shirya makirci wajen yankuru bika allazina kafaru liyuthbituka suka yi taro a gurin suna cewa ko dai su tabbatar da kai shine su daure ka a samu daki a saka sai dai a dinga jefa maka abinci dakin da babu kofa har ka gaji ka mutu aw yukhrijuka ko kuma su fitar da kai daga garin maka mana a kore ka aw yaqtuluka ko kuma su kashe ka wayamkuruna suna yin makirci game da kai wai ko su daure ka ko su kore ka ko su kashe ka a gurin taron su wayamkurullah Allah kuma zai musu sakamakon makircin da suke yi Allah zai musu sakamako wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen mai sakayya game da makirci Allah ya gaya mana wato Ibrahim da suka yi a wani wuri kenan abin darin na dawa din ne wanda wannan abin shine ya jawo ma'aiki ya hijira jira da insha Allah su tabbata gare shi Allah ko ya saka ya kyautata sakamakon makirci a gare su ba su ci nasarar komai ba aka samo kacin nan wanda ya san gidan ma'aiki aka ce ya je wanda bai san gidan ma'aiki ba aka hada shi da wanda ya san gidan ya nuna mai suka zo da daddare kowa da takobi a hannu suna zanzaune a kofar gidan ma'aiki dare ya yi wai su je su afka mai su kashe shi Allah ya sanya wa kacin bacci manzo Allah ya bar sayyidina Ali karramallahu wajahu a shimfidarsa ya ce ka kwanta a wannan shimfida tawa ga ajiyar dawa ne ya bani ga ajiyar dawa ne ya bani ga ajiyar dawa ne ya bani da safa duka ba su ajiyar su sannan daga baya in ka ba kowa wannan amana da na ba da aka bani sai kuma ka biyu manzo Allah ya fita sai Imam Ali alaihi salam yana kwance kacin sun dauka annabi suna je su leka sai su ga sayyidina Ali sun dauka annabi ne suna jira dare yayi wai su je su afka mai da takobi sayyidina Ali ma Allah ya tsare shi manzo Allah ya fito ya wuce ya dinga zuzzuba musu kasa ya wuce basu ma san ya wuce ba suna bacci sayyidina Ali ma basu san halin da yake ciki ba aka sa musu bacci a wulakanci sai da gari ya waye a TM once suka zo suna kukuna ta jiran Muhammadu wai ku kashe shi Muhammadu ya riga ya tafi kukuna nan kuna ta bacci manzo Allah ke ayat na nuna mana duk sanda mutum lokacin da annabi ke da rai da kuma bayan tafiyar annabi gidan rahama ye ni zai shiryawa annabi wani abu sai wannan mutumi shine mai hasara duk wani al'amari na annabi za ka ga lokacin da za a ƙi abin, a ƙalubalanci abin, a shiryawa abin makirci, a lokacin abin zai ƙara haɓaka. Yanzu kamar maulidi na duk shekara karnuka na ta mai ihu, amma duk shekara ƙara faɗaɗa yake yi. Kare na ihu, maulidi na ƙara faɗi. Kare na ihu, maulidi na ƙara faɗi. Karnuka na ihu, maulidi na ƙara faɗi. Ita harkar annabi ai kaman turaren wuta ne. Shi turaren wuta sai an sa masa wuta ake jin ƙanshin shi. To haka annabi ba a ganin ɗaukakarsa sai an tsambame ta. Da makiya maulidin nan shiru suka yi da annu kila su masu daina. Amma suna ƙyamatan maulidin, suna buɗe bakunansu masu wari, suna suka maulidin. Maulidin kuma na ƙara haɓaka. Maulidin da za ka ga an yi bana zai fi na bana, wanda za a yi baɗi zai fi na bana. Haka abin yi.
Na'am. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لدينا يكتبون wannan aya ta sauka ne lokacin da wasu mutane suke magana a tsakanin Ka'aba da kyallan da ake sawa din nan a rufa Ka'aba, sura Ka'aba, sai suka lulluɓa da sura Ka'aba suna magana, suka ce ɗaya ce kai Allah ko yana jin abinda muke faɗa, Allah Muhammadu din nan yana jin abinda muke faɗa kuwa. Sai na biyu ya ce in dai maganar da muke yi da ƙarfi ne yana ji, amma in maganar a hankali ne to zai ji. Ɗayansu kuma sai ce to in dai aka yi da ƙarfin har in an yi da ƙarfi zai ji, to ina jin na ɓoyen ma in muka yi a ɓoye ma yana ji. To shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya, wannan dalilin sauka wannan aya ke. Allah ya ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum, shin suna zaton cewa ba ma jin sirrinsu ne? Abinda suke yi a koye su isu, magana da suke tattaunawa suna zaton cewa ba ma ji ne? A'a, ai muna ji. Nan istifhami ne na takariri, ma'ana muna jin sirrinsu, abinda suke tattaunawa a cikin sirri muna ji. Wani jawahun mitin nasu ma duk abinda suke tattaunawa a gana wadda suke yi su tattauna abu wanda yake al'amari ne na sirri na ɓoye, su tattauna a gurin mitin, su tattauna a ɓoye, duk muna ji. Bala ba haka ba, muna jin sirrinsu, muna jin gana wadda suke yi. Wa rusuluna ladaina yuktabun, bayan haka kuma manzanninmu ma mala'ikunmu jakadunmu ladaihim suna wurinsu yaktubuna, suna rubuta duk abin da suke yi na sirri da duk abin da suke yi a gurin gana wasu. Bayan mun sani kuma muna da mala'iku a gurin, wato Allah yana gaya mana cewa idan kai kadai ne ta hanyar umumin lafzi kenan, in kai kadai ne abin da yake cikin ranka ma Allah ya sani. In ku biyu ne kuke tattauna sirri, za ku cuci wani ko kuma za ku yi wani abu na makirci ko za ku yi wani abu wanda yake dai ba shi da kyau, ku sani Allah ya sani. Sannan kuma a tare da ku, duk da Allah ya sani, a tare da ku kuma akwai mene? Mala'iku masu rubuce abubuwan da kuka yi. Kaga ba yadda za a yi mutum ya tsira kenan. Ga Ubangiji ya sani, sannan kuma don adalcin Ubangiji da tsayar da shaida ya sa kuma mala'iku su rubuta. Sannan ayan na nuna mana duk wani abu da za a yi a dinga tattauna alheri. Kar ka ga wanda ake tattauna abun a kansa baya wurin, ko waɗanda ake tattauna abun a kansu ba sa wurin, ku dauka kun more hakuri ka dariya kuna tattauna a'a ku sani Allah ya sani kuma duk abin da kuke yi mala'iku na nan tare da ku suna rubutawa ranan alkiyama za a fito da abu sanan ayar nan tana nuna mana mahimmancin rubutu wato duk sanda za ka yi wani abu ko kuma bayan ka yi wani abu ko aka gaya ma wani abu mai mahimmanci yana da kyau a rubuta balle maganar abin da ya shafi bashi wanda akwai aya ma ta Alkur'ani musamman akai ayar da ta fi kowace aya tsawacin Alkur'ani rubutu yana da kyau da zaran ka ji abu kana gani yayi maka daɗi zai ma amfani sai ka ce kai alhamdulillah shikenan a kwana idan baka rubuta gocaran za ka manta ka ji ba saboda mahimmancin rubutun abin da yake faruwa ko abin da ya faru Allah da kansa yana da masu rubutu shi Allah da ko tunanin ya manta abu babu babu yadda za yi Ubangiji ya manta wani abu amma dan ya koya wa halitta ji ba yana sawa a rubuta abubuwan da ke gudana a cikin al'umma to ballanta na su al'umma ke so da haka rubutu yana da kyau yanzu za ka gani duniya ta karu da abubuwa na rubutu akwai video gashi nan yanzu irin masu satar zaben nan da Allah ya fara kamawa kuna dai ganin irin yadda abubuwa yake katrina an ba su biliyan biyu ne to wannan abin yana nan bayan da za a yi a nemi wannan abin a rasa mutane su ji tsoron Allah a ware biliyoyin kuɗi a ƙasar nan a kan cewa za a yi zaɓe biliyoyin kuɗi a kira bayin Allah 'yan ƙasa wani na cikin talauci wani na cikin wadata wani na cikin lafiya wani na tare da rashin lafiya wani na tare da damuwa wani na tare da farin ciki a ce rana kaza za a yi zaɓe aikinku ne 'yan ƙasa alhakinku ne ku je ku yi zaɓe a rarrashi mutane tun asuba su fita su bi layi wani na jin yunwa bai ci abinci ba wata na jin yunwa ba ta ci abinci ba amma domin ta yi abin da ƙasar ta sa ta ta zo ta bi layi ya zo ya bi layi su sha rana su sha yunwa wani gurin ma a yi ruwan sama ruwa ya dake su a yi zaɓe amma wani mugun azzalimi ya murɗe ya za a yi ka tsira da alhakin waɗannan mutane duk wanda ya yi bulayin zaɓe aka murɗe zaɓe an cuce shi ko ba a cuce shi ba an cuce shi biliyan ma dubban mutane su yi zaɓe amma wani ya fitar da dukiyar da ya satar wa al'umma kuma ya ba jami'in zaɓe biliyan biyu yanzu biliyan biyu asibiti mai kyau kwankwararren asibiti za a yi da naira biliyan biyu amma saboda buƙatar su ta biya su kuma mutanen ba sun ƙita ba ne ko kuma sun ƙi jam'iyyarka saboda wani abu a'a abin da ya sa suka ƙi jam'iyyarku ba ku yi musu komai ba suka fito su yi amfani da damar da aka ba su ta zaɓe amma ku ƙwace zaɓen shi Allah haka yake sai gashi a wata jiha an je za a yi irin wannan Allah ya tona asiri a jiha ana so a ɗora mace ko ba yi ba ga mutane tsofe-tsofe mutane ga su za ka gani a bidiyo an musu jina-jina saboda mutane sun fusata an banda a wannan ƙasa a duniya ina ka ji ake irin wannan wanda bai ci ba shikenan ya yi haƙuri bayan shekara hudu ya sake nema amma mutane sun ce ga wanda suke so amma 'yan tsirarin mutane barayi wanda suka saci kuɗi mara iyaka kuɗin da zai da amfani a gare su sai irin wannan kudinda ba za su taimaki talaka ba, ba sa taimakon talaka da shi, ba sa taimakon yan uwansu ma, ba sa taimakon kowa, sai a irin wannan harka banza su fito su ba katin banza cin hanci. Kudin dama garin banza a faro-faron banza yake tafiya. Bai kamata ba. Bai kamata ba. Tura su dinga ganin mu kaman mutane ne da ya kamata a ce muna zu. Suna da na sanin me yasa ma suka ba mu mulkin kai. Na yi magana da wani basura yake ce shi yana mamakin abin da yake faruwa, wai yanzu a ce mutum ya ci abu kuma a hana shi. Mr. James Lane, na ce mai wannan abu ne wanda yake haka yake shi mamaki ma yake yi, anya zai yi a ce a yi haka. Suna zubawa da ƙasa mutunci, kuwa mutane sata. Ku zauna shekara takwas ba abin da kuka yi wanda ya amfana al'ummarku. Kuɗin da kuka sace musu kuma mutanen suna neman canji, ku ɗibi wani daga cikin satar da kuka yi musu, ku ƙara ba wani ɓarawo irinku a ciki, ya danna haƙƙin talakawan kuma. Ya za a ci gaba. Kuma wannan abin da kuke yi da kaman ba mutuwa ne sai ku yi, amma duk wannan abin da kuke yi Allah ya rufa mala'iku sun rubuce shi, kuma Allah ya fi kowa sani. Kuma ko da an yafe da yawa, mutane wasu ba za su yafe ba, suna ta Allah ya isa. Yanzu ya za ku ji da yunwar da suka sharan zaɓe, sai da suka tabbatar sun yi zaɓe suka koma gidajensu. Mace da goyanta ta zo, yaranta na kuka, tana layin ƙura'a, ba za ta ba yaro nono ba tunda tana cikin jama'a. Yaro ya ta tsala ihu, sai ta sa ƙura'a ta koma ta ba yaro nono. Amma daga ƙarshe a murɗe abinda ta zaɓa, ya za yi Allah ba zai kama ku ba saboda haƙƙin matan nan da haƙƙin jaririnta. Allah shi kiyaye. Na'am.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أن قال دا واد مغانا تشيوى الله ينادى تاتنا وشكاترين في فتاة. يا رسول الله كجيا ودنيا إن كان للرحمن ولد إن دا الله من رحمة ينادى تا fa ana awwalul abidin, to dani ne farkon masu bautar dan, dani zan fara bautawa dan. Ku kafiran Makka da kuke bautawa mala'iku mata, kuna cewa ayyan Allah ne, ba haka bane. Mala'iku bayi ne na Allah, kuma ba mata bane. Mala'iku ba ayyan Allah bane. Da Allah yana da da a wannan fassara kenan, da Allah yana da da. Yadda kuke bauta mala'iku wai domin ƴaƴa ne na Allah, ku daɗaɗawa Allah, to ni ɗin nan da ni ne zan fara bautawa ɗan Allah saboda soyayyar da nake wa Allah. Amma Allah bai da ɗa, don haka ban bautawa kowa ba sai Allah. Wannan fassara ke. A wata fassara kuma in ɗin wato tana zuwa da ma'anan mani, sai zamana ka canza ma ka sa ma kai a gurin in a wajen fassara, sai zama qul ma kana lirrahmani waladu, qul ya rasulullahi, ka gaya wa duniya musamman masu cewa Allah yana da ɗa da masu cewa Allah yana da ƴaƴa mata su ne mala'iku, ka gaya musu in kana lirrahmani waladu, bi ma'ana ma kana lirrahmani waladu, ɗa bai kasance ga Allah mai rahama ba. Allah ba shi da ɗa, Allah mai rahama ba shi da ɗa. Fa ana awwalul abidina, domin ni ne farkon wanda ya bauta wa Allah, ni ne farkon wanda ya tsarkake Allah, don haka na san haka cewa bai da ɗa. Qul in kana lirrahmani waladun, ya Rasulullahi ka gaya wa duniya Allah mai rahama ba shi da ɗa fa ana awwalul abidina, ni ne farkon masu kin a ce Allah yana da ɗa, ni ne farkon, wannan magana ce mumuna a baki, ni ne farkon wanda yake. Qul in kana lirrahmani waladun, ya Rasulullahi ka gaya wa duniya musamman masu cewa Allah na da ɗa ko Allah na da ƴaƴa mata mala'iku, ba haka ba ne. In bi ma'ana ma kana lirrahmani waladun kenan a wajen fassara, Allah mai rahama ba shi da ɗa, fa ana awwalul abidina, wannan magana ta cewa Allah yana da ɗa, ni ne farkon masu inkarinta, ni ne farkon wanda ne inkarin cewa Allah ba shi da ɗa a cikin dukkan bayin Allah. Wannan fassara kenan. Abinda yasa awwalul abidina, al-abidina anan mudafun ilayhi asali daga abidun ne, abidun jam'in shi abiduna, mai ma'arifarsa al-abiduna sai zamana awwalul abidina, saboda shi majaruri ne biya, domin wato ismu ne min asma'il khamsa. A ƙa'idar larabci, ainun ba'un dalun suna samar da kalmomi kamar haka, masu ma'anoni daban-daban saboda hikimar Qur'ani, saboda balaga al-Qur'ani da kuma yadda larabci ya tsaro. Wannan harfa guda uku, ainun ba'un dalun, akan samar da fi'ilin abada ya abudu akan wazanin fa'ala ya kulu. Idan aka ce abada fi'ili ne muta'addi, yana buƙatar maf'ulin bihi, saboda haka abada laha ya bautawa Allah, ya abudu laha yana bautawa Allah, mazzarin shi shine ibadatan, abada laha ibadatan, ya bauta wa Allah matuƙar bauta. Ismul fa'il fa abidun, shi abidun ne mai bauta, saboda ga fa ana awwalul abidina, ni ne farkon masu bauta. Wannan yana nuna manzon Allah a cikin dukkan bayin Allah gaba daya a alam larwa, gaba daya annabi ne fara bautar Allah. Dalla annabi Adam ya bauta Allah ko bai bauta Allah ba? To sai Qur'ani ya ce ga wani bawan Allah mai suna manzon Allah, manzon Allah din nan wanda ya fi daraja, ya riga annabi Adamu bauta Allah. Da Allah, wannan ya nuna kenan ya girma annabi Adam ko bai girme shi ba? Ya girme shi, domin annabi Adamu ya bauta wa Allah. Sai aka ce ga ta halitta ta girme shi, ita ta fara bauta Allah, ashe halittar nan da ta riga annabi Adam bauta Allah ta girme shi a alamar Allah. Sannan akwai fi'ilin abuda, idan aka ce abuda mazzarin shi shine ubudan ko ubudiyatan, abuda abuda akan wazanin fa'ula, ma'ana ya yi bauta, ma'ana ya zauna ƙarƙashin wani sayyidi. Sannan kuma akan samu ainun ba'un dalun su zo akan wazanin fa'ila ya fa'alu, abida ya abadu. To in aka ce abida ma ƙalahu, ma'ana ya yi inkarin abinda ya faɗa. Misali a ce abidan Muhammadun ma ƙala shaiɗanu, wato Muhammadu ya yi inkarin abinda shaiɗan ya faɗa. na fata gani. Wazani ismul fa'il din shi abidun da abidun akan wazanin fa'ilun da fa'ilun, ko a ce abidun ko a ce abidun. To fa ana awwalul abidina, da wasu suka ce Allah yana da ɗa, manzo Allah yayi inkarin cewa Allah yana da ɗa bai yadda ba. Wane ne kuma ya fara inkari? Annabi ne. Duk a cikin mutane wanda suka ce ba su yadda Allah na da ɗa ba, wanda ya fara yin wannan inkari shi ne manzon Allah. To fa ana awwalul abidina, ni ne farkon wanda suka yi inkarin cewa Allah yana da ɗa. Wato abida ma ƙalu ke, manzon Allah ya kyamaci ya yi inkarin abinda masu cewa Allah yana da ɗa suka faɗa. Sannan abida alaihi akan wazanin fa'ila da yaf'alu, abida ya abadu alaihi, abida alaihi ya abadu alaihi, abinda yake nufi shine ya yi fushi. Idan aka ce abida Muhammadun ala abi jahalin, Muhammadu ya yi fushi da Abu Jahalin kenan. Na fata gane a Larabci. Ashe abida alaihi yana ɗaukar fushi. To nan fa ana awwalul abidina, ni ne farkon waɗanda suka yi fushi akan wannan magana ta cewa Allah na da ɗa. Mazalla, domin mumini da zaran ya ji an ce Allah na da ɗa yana yin fushi. To wanda ya fara yin fushi akan cewa Allah an ce yana da ɗa shi ne manzon Allah. Shi ne manzon Allah. Manzon Allah. Saudaka, ba na wallahi abidina, ni ne farkon wanda suka bauta wa Allah. Ba na wallahi abidina a wannan guri kullin kana lil rahman waladun ya rasulullahi. Kace inda Allah mai rahama yana da ɗa, to ba na wallahi abidina, ni ne farkon wanda zan bauta wa ɗan. Ba ku ba da kuka zo daga baya kuke bautan mala'iku, ko na sha ƴaƴa mata ne wai ƴaƴan Allah ne? Ai da haka ne, da ni na riga ku bautar ɗan Allah ne, amma tunda babu ban bauta ba. Sannan fa ana wallahi abidina yana ɗaukar ni ne farkon wanda suka yi fushi akan wannan magana a ce Allah yana da ɗa. Ni ne farkon wanda ya yi inkarin cewa Allah yana da ɗa. Sannan babban al'amari dai ayatu na nuna mana manzon Allah ya girmi dukkan halitta gaba ɗaya, domin dukkan halittar Allah tana bauta Allah, imma ɗau'an aukar ha. Duk halittar Allah tana bauta Allah. To Qur'ani ya ce annabi ne farkon mai bauta Allah, ashe wannan ya nuna annabi ya girmi dukkan halittar Allah a alamar arwah kenan. A ta mala'ika Jibril alaihi salam a alamul arwa, annabi ya girme shi da fiye da shekara biliyan biyar. Ba wai miliyan biyar ba fa, ba mi na ce ba, bi fiye da biliyan biyar annabi ya girme mala'ika Jibril alaihi salam a alamul arwa. Kullin kana lil rahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhanallah.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. الله ne ake jingina mishi da haka sai ce سبحان رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض. Wato ubangijin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai din nan subhana ya tsarkaka, ya tsarkaka. Kuma wa rabbil arshi, rabbil arshi ubangijin kursiyu da al'arshi, nan al'arshi tana nufin kursiyu, ubangijin kursiyu. To al'arshi ma ai bawan Allah ne, ubangijin kuma al'arshi. Ya tsarkaka, amma ya sifuna daga abinda wa'annan kafirai suke faɗa, ya sifuna a nan ayyan ƙulun, daga abinda suke siffantawa na fadansu da kirkirar da suke cewa Allah yana da da Uzair dan Allah ne, Isa dan Allah ne, alaihi wassalam, malaiku yaya mata ne na Allah. To Allah ya tsarkaka daga wannan, ba shi da da, ba shi da mata. Subhanahu wa ta'ala, subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Alhamdulillah, saboda lokaci za mu tsaya a nan. Akwai Hajiya Rahmatu mai sarari, matar marigayi Alhaji Ahmadu Cancanji, ita ma Allah ya mata rasuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata, Allah ya yafe mata kurakuranta, ya kuma nannanka mata ayyukanta na alheri. Ita ma ta rasu a cikin wannan azumi. Allah ya karawa annabi matsayi, Allah ya kara manzon Allah ɗaukaka, duk makiya annabi Allah ya kaskantar da su. Mu na kaskantarwa in ba masu shiriwa ba ne, masu shiriwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye su. Wayanda suke murɗe zaɓe a ko ina bayan mutane sun yi wahala, Allah ya isa, Allah ya sakawa mutane, su kwashe kuɗin mutane, su ba jami'an zaɓe. Allah kai musu abin da ya dace da su, Allah ka hana su jin daɗin abin da suke nufi don matsayin murɓar Allah. Yadda ka fara tona musu asiri a wata jaha, ka ci gaba da tona musu asiri don matsayin manzon Allah, don matsayin manzon Allah. ‘Yan kasuwan mu Allah ka ƙara buɗa musu, masu sana'o'i Allah ka ƙara yassare musu, masu karatu Allah ka ƙara faɗaɗa ƙwaƙwalwarsu, ka ƙara musu fahimta saboda matsayin annabi. Allah ka azurta mu da ceto da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Albarka Fatiha da salatul Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.